نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يوم شابك في غوت رمضان shekara ta 1447 hijriya wanda ya dace da 6 ga watan 3 shekara ta 2026 miladiya. Zamu dora kan karatun mu na tafsirin alqur'ani mai girma a cikin sura mai albarka, suratul azab, wanda yau da taimakon Allah ta'ala zamu tashi aya ta 28, bayani akan matan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. بسم الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما.
أيوه a cikin wannan sura, suratul azab, za mu fara bayani ne dangane da matan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wadannan ayoyi biyu da Allah ya karanta mana suna magana ne akan Allah madaukin sarki ya sa manzon Allah ya ba wa matansa zabi ko dai su rayu da shi ma'ishatu kafaf, rayuwar haƙuri, rayuwar kamewa, rayuwar ba yabo ba fallasa da gudun duniya, ko kuma ya rabu da su ya sake su ya sallame su saboda su yi su samu abin da suke so na kwalliyar duniya da morewarta. Imam al-Qurtubi ya ce qala ulama'una, malamanmu sun ce hadhihi al-aya, wannan aya يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها. وأن آية متصلة بمعنى ما تقدم من المنع من إيذاء النبي. إذا وأن آية تنهى دني دا ما أنر أكنشي دا الله يبياني نشي وكر أشوتد النبي. Kowaye ma kai ya cutar da annabi, matan manzon Allah ka su cutar da annabi, musulmi su ma ka su cutar da annabi. Yau gashi har matan annabi su ma an zo ta kansu ana musu bayani dangane da falalar annabi da haƙuri da rayuwa da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Kamar yadda ya cutu daga wasu daga cikin matan, abinda ya faru zuwa suka roƙe shi wani abu na duniya wanda shi kuma ba ya da shi, suka ce siya musu kaza siya musu kaza, shi kuma ya ce gaskiya bai da shi. Kamar dai yadda kuka san ɗabi'ar mata, mace takan zo ta samu mijinta ta sa shi a gaba a bata kaza a yi mata kaza a bata kaza a yi mata kaza. Wannan ɗabi'a ne na mata da baka isa ka raba su da shi ba. Duk wanda yake da mace ya sani cewa zai iya yiwa wata rana ta zo ta roƙe shi wani abu ta ce a bata kaza a bata kaza a bata kaza in kana da shi ka bata in babu ka bata hakuri to shi manzo Allah sun tambaye shi wani abu ne na zinatul hayatid dunya wanda bai da shi dan haka bai iya basu ba sallallahu alaihi wa sallama kuma ya shiga damuwa akan wannan abun ya za a ce matansa su zo su tambaye shi wani abu na duniya a cikin Bukhari da Muslim a lafazin Muslim daga Jabir bin Abdullah Abubakar ne ya shigo yana neman izini a gurin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam zai shiga wajensa sai ya sa da mutane a kofar gida sun cika suna zaune a bakin kofa ko mutum ɗaya ba a yi mai izini ya shigo gidan annabi ba shikenan sai aka ce shi Abubakar shi ya shigo sai Abubakar ya shigo ana nan sai ga Sayyidina Umar shi ma ya zo ya nemi izini sai ya shigo kar ku manta Abubakar babban abokin annabi ne sallallahu alaihi wasallam kar ku manta Umar ma abokin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama kuma surukinsa dukkan su abokanansa ne kuma surukinsa surukansa da haka Umar ne ya zo ga annabi a zaune ga matansa sun kewaye shi Umar sai ya ce alamu yana nuna cewa kamar annabi yana cikin damuwa da bacin rai sai ce wallahi la aqulanna shay'an yudhiku rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ni ku sai na sa annabi yayi dariya zan faɗi wani abin da annabi sai yayi dariya Umar ya ce ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam law ra'aita binta kharija ina ma da kaga mata ta wance ita ce bintu kharija ta zo tana roƙo na akan wani abu abinda ba ni da shi na tashi na same ta da abun bugu na buge ta a wuyarta wanda Allah kawai sai fashi da dariya ya ce Umar kenan kai an maka ka kai duka ni kuma gani ina zaune sun kewaye ni suna ta faɗin buƙatu matan ne suka kewaye shi kowace ta ce ni kaza nake so sarkar zinari wannan ta ce azurfa nake so wannan ta ce ni kaza nake so wannan ta ce abu kaza nake so suka yi faɗin buƙatunsu a gidan annabi wala wannan yake nuna mata ƴan buƙatu ne ko mata ƴan kwalliya ne to manzo Allah abin da ya bashi dariya shine shi gashi nasa matan sun sashi a gaba suna ta tambayensa bai ce musu komai ba amma shi Umar da aka tambaye shi kawai duka ya kai wadatun da bai da kuɗi talauci ya dame shi bari ya kai duka to shine annabi ya fashe da dariya sallallahu alaihi wasallam wanda Allah ya ce ga sunan ga su sun kewaye ni anan kamar yadda kake gani suna ta roƙona in basu yasallani nafaqata Abubakar yana jin wannan labari annabi abin da ya faɗa kawai bai yi ko wata ba sai ya tashi ya miƙe yayi kan ƴarsa Aisha kun san ƴan ƴarsa matar annabi ne Abubakar yayi kanta da duka zai buge ta zai bugi Aisha kuma zai bugi mata annabi kenan kai ma Umar sai ka tunkari ƴarka Hafsa ka kai mata duka zaka make ta a'a kowannen su cewa yake za ku zo kuna tambayan annabi kuna cewa ya baku kaza kuna tambayan sa malaisa inda ku abinda bai da shi haka ake yi ku zo kuna roƙon annabi abinda bai da shi daga nan kowace ta tsorata ta ga babanta zai dake ta sana wallahi ba za mu sake tambayan annabi abinda bai da shi ba kamar yanzu ka ce tana cewa babu kai hakuri ba zan ƙara tambayan annabi abinda bai da shi ba to wannan shine abin da ya faru a gidan annabi ga abokanansa sun kawo ziyara surukansa kuma matansa sun yi laifi kuma ƴaƴansa su ma sun yi laifi a gabansa suka miƙe za su buge su wannan yake nuna ashe idan mace ta yi laifi wani lokacin in ubanta ya zo gida ba laifi ya bata kashi ko da tana da ƴaƴa to da bi halatta ba Abubakar ya kaiwa Aisha duka da bai halatta ba Umar ya daga abun duka yace zai bugi Hafsa wannan su ne manyan manyan matan duniya kuma abun mamaki annabi bai fada bai hana ba ya nuna kawai a bari kawai abun suke ta bada hakuri dan haka a shine Allah ya ce ya ayyuhan nabiyyu ya saukar da wannan ayoyi akan wannan case ne da ya faru kulli azwajika ga ya matanka in kuntunna turidna alhayata ad-dunya wa zinataha idan har kuna nufin wato kulliyar duniya ne da adan duniya in kuntunna turidna sa'ata alhayata ad-dunya wa bahjataha kina wa zakharifaha wa muta'aha idan har kayan walwala da jin dadi da morewa na duniya kuke so min ma'kulin wa mashrub na abinci da abin sha wa malbas da kuma sutura kuna son fauka ma antunna fihi indi min ma'ishatin maksura kuna san a baku sama da abin da nake da shi ni yanzu na rayuwa wacce take takaitacciya ala daruriyatil hayat wanda iya kawai larurar rayuwa ne abinda za a ce a sha a biya bukata ne dai gurgudu ko a gida annabi yake idan har kuna son wani abu sama da wannan fata'alaina ummati ukunna shikenan yace fata'alaina kalmar ta'alayn fi'lu amr ne mabniun ala sukun nunun diswa din fa'il ne umarni ne na cewa a kuzo ta hanyar girmamawa yana kiran su shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuzo zan ji yadda ku dadi amma fa zan sake ku wa usarrihukunna zan sake ku saki kenan sarahan jamila saki mai kyau kalmar umatiukunna zan jiyar da ku dadi zan ba ku kyauta ta mutu'a ma'ana idan mutun yayi aure mace in zai sake ta to ana so ya dan bata wani abu wannan umatiukunna majzumun ne fi jawabil amr al mutu'a shine ma yu'tihi ar-rajulu lil-mar'a allati tallaqaha irin kyauta da miji yake ba wa mace idan ya suke ta bayan haƙi ne Allah da Allah ya dora masa wannan mutunci ne ana son duk wanda zai sake matarsa in ya suke ta ya dan hada mata da motar hawa inda hali da ginannen gida inda hali da kujerar Makka da Umra ko da mai hada mata da jarin miliyan 300 haka in mai karfi ne ai cewa dai inda hali a'a nace inda hali ai ko ina magana da su alhaji ne ma da kai nake wattalaka musashi yawa kowa ya bada iya dan abin da zai iya bayarwa amma a saki mace haka kawai ka sake ta gabi ta da zagi a'a ba da zagi ake binta ba in an sake ta sai a hada mata da abun arziki da abun taimako da abun farantawa cikin gidajen da kake da su sai ka bata daya manyan manyan motocin ka sai ka bata mu kullun daya kace ga wannan aje a ci gaba da jin radadin zawarci wannan haqqan almuslimin ba su kyauta ta kenan wa usarrihu kunna shi kuma ma'tufu ne ala ma qablahu zan sake ku kalmar at-tasrih al arabci shine irsalu shay ka aika wani abu shine wato kaman a sakin wani abu kai tasrihu sha'ri kaman taji kai ana ce shi tasriha da haka zan sake ku abin da yake nufi zan yanke igiyar aure tsakanina ni da ku babu aure tsakanina da ku ta ran annabi ya baci kenan wannan magana ta tsoratar da matan annabi sallallahu alaihi wasallama kuma sun shiga damuwa kware da gaske bayan wannan sai ka musu zabi na biyu wa in kuntunna turidna Allaha wa rasulahu wad daral akhirah idan har kuna nufin Allah ne, kuna nufin manzon Allah ne a rayuwarku, kuma kuna nufin gidan lahira ne, kuna neman Allah ya ba ku lada, kuna neman ku zauna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, kuma kun yarda da rayuwa mai ainihin wato kunci da matsi a gidan Annabi, kun fifita ladan lahira akan roman duniya, to shikenan. Fa inna Allaha lalli Allah a'adda lil muhsinati minkunna, Allah ya tanadar wa masu kyautatawa daga cikin ku, bi sababi imanihinna wa ihsanihinna, saboda imaninsu da kyautatawarsu, ajran azima, lada mai girman gaske, la ya'lamu miqdaruhu illa Allah, ba wanda ya san girman lada in ba Allah ba. Wannan ladabtarwa ne daga Allah, at-ta'dibu al-hakim wal-irshad al-qawim kenan min Allah, da fadakarwa Allah ya bada umarni, manzo Allah ya ladabtar da matansa ya ga musu wannan magana, ko ku zabi zaman hakuri da ni mu ci gaba da rayuwa sunan ku matan Annabi, ko kuma ku zabi morewa rayuwar duniya, to ni a gidana babu abun morewa, sai in sallame ku sai in sake ku. Daga nan malamai suke cewa duk wanda matarsa ta dame shi ko ta fitine shi, to yana iya ba ta zabi, ajiya kinga abinda kike so bazan iya ba, bani da hali bani da iko, in kinga zaki zauna mu ci gaba da hakuri, yau akwai gobe babu, har Allah ya hore, bismillah ga gidanki ga yayanki. Hajiya in kinga zaman nan bai zai yi ba, na takura miki na matsanta miki, ke kina da buri, kina da abun da kike so, ni kuma Allah bai bani wannan abun ba, to zan iya sallamanki, ki kama gabanki ki tafi gidanku, Allah sa albarka, kuma ma ga dan abun arziki zan hada miki da dan wani abu, ki tafi Allah kiyaye hanya. Ya halatta namiji idan matarsa ta fitine shi a gida, ta sanya kudayen duniya da buri, ko take dora masa bukatun da bai zai iya ba, ko ta zo masa da wasu halaye da bai zai iya jurewa ba, to kuri yayi mata bayani, yace ai hakuri a rabu kawai, idan ta zabe shi ta zabi hakuri a ci gaba da zama, idan kuma bata zabe shi ba, ita ta zabi morewar duniya ne, to babu damuwa, ta tafi abunta, kuma kada ya taba damuwa, abu ne mai sauki wannan, ba abu ne na tashin hankali ba. Wannan kisa da ta faru, wanda Allah ya tara matansa ne dukkan su ya gaya musu, wannan ya nisa Annabi da zamu yi ta faɗa, duk karatunmu yau akan matan Annabi da zamu yi, akwai cikin matan Annabi akwai rayayyu akwai matattu, Khadija bint Khuwaylid radiyallahu anha matarsa ta farko ita ba ta nan akai wannan abu, Sauda bint Zam'a al-Amiriyya ita ce ta biyu, Nana Aisha ita ta uku, sai Nana Hafsa bint Umar ita ta hudu, sai Ummu Salama radiyallahu anha, sai Safiya bint Huyay, sai Zainab bint Jahsh radiyallahu anha, sai Maimuna bint al-Haris al-Hilaliyya radiyallahu anha, akwai Juwayriya bint al-Haris radiyallahu anha, akwai kuma Ummu Habiba Ramla bint Abi Sufyan radiyallahu anha, akwai Mariyatu al-Qibtiyya radiyallahu anha. Waɗannan su ne matan Annabi da Allah tabaraka ta'ala yake mana magana akan su, kuma a kansu ne za mu yi duk karatun da za mu yi yau, da kyau matan musulmi su ji wannan kissa, musamman matan da suke da kwaɗayin duniya da rashin godiyar Allah, musamman matan da suke ba su da godiyar Allah akan abin da miji ya musu, ba kowa ne yake da wadata zai iya wadatar da mace ba, amma in mutum ya yarda shi an ce ya kyautata, ya faranta ya yarwata. Allah ya bada umarni, in ji Imam Ibn Kathir, Annabi ya bawa matansa zaɓi, baina an yi farika kunna akan ya rabu da su su tafi wani ya je aure su wanda suke ganin za su samu wannan moriyar ko kuma baina sabri alama inda hu min dhiqil hal sai hakuri da abinda annabi yake da shi na kuncin rayuwa shi kan bai da hali yace shi annabi ne da Allah ya turo shi wazi ya fadakar duniya ma a guje ta shi bai da duniya in sun yi hakuri suna da lada a wajen Allah sawabul jazil take Allah ya yarda da waɗannan mata da na gaya muku duk suka ce a mun zaba Allah mun zaba annabi Muhammadu kuma mun zaba lahira kaga bayan wannan malam cikin taimako na Allah duk wanda yayi hakuri a rayuwa Allah baya barin sa haka kai ma ka dauka duk lokacin da ka shiga cikin kunci amma kai hakuri da kuncin da kake ciki to Allah tabaraka ta'ala sai ya saka ma yanzu bayan kuncin da suka yi hakuri daga baya Allah ya yalwata mata annabi suka samu yalwa har aikin hajji suke zuwa sun samu wadata sun samu yalwar duniya da kuma sa'adar akhira nana Aisha har asusun kudi take yi ta tara asusu da inda yara suke asusu nana Aisha tana asusu tana bawa mutane sadaka nana Zainab bint Jahash sunanta ummul masakin ita kudi take tarawa sosai tai sana'a ta samu kudi tazo tai tarawa miskinai gidan annabi a cike yake yana bada sadaka dabi'ar annabi ne yana bada sadaka yana dan tsakurawa mabukata yana taimaka musu to kun ga wannan da ba dan an samu wadata da yalwa ba ai kun ga ba ai haka ba Allah ya yarda da su wanda Allah sallallahu alaihi wa sallama da Allah ya saukar da wannan aya sai ya tara su yace to ya fara da nana Aisha yace Aisha ki zo inni zakiru laki amran fala alayki an tastajili ina so in ambata miki wani abu bana so ki gaggawa akan sa ki Aisha ki ji sakona ki saurare ni ga abin da nake so na gaya miki hatta tastamiri abawanki ki je ki nemi shawara ba iyayenki da Abubakar da Umar nana Aisha tace annabi ya riga ya sani babana da mamana ba za su taba cewa rabu da shi ba tace ina jin ka yace to Allah ne ya saukar min ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika in kuntunna turidna alhayata ad-dunya har zuwa karshen aya Allah ya ce gashi in Allah kuke nufi gashi ku zauna in kuma duniya kuke nufi ku kama gaban ku tafi Aisha take cewa fa fi ayi hada astamiru abawayya a cikin waɗannan abubuwa guda biyu wanne ne kake son je Umar in je nemi shawarar iyayena sai ce ba inda zani fa inni uridu Allah wa rasulahu wa dar al-akhira atake na zabi Allah na zabi manzon Allah kuma na zabi lahira zan yi hakuri da duk matsin rayuwa to wannan shine abin da ake so matan mu yau su lura da wannan wallahi mallai idan ba kai daga cike ba a gidanka musamman ƴaƴan zamani din nan ƴan amaran nan na zamani ba tsofaffi da daddu ba duk wanda yake da mata shekara 50 40 da suka wuce wannan kes din bai fiye damuwa da shi ba Allah ya taimake shi amma matan wannan zamani wani shekara 10 wani shekara 10 amma 30 da wani abu ma akwai hakuri duk matar da ta yi hakuri da kai shekara 30 35 40 wannan tana jira ku mutu tare ne ko ka riga ta ko ta riga ka amma wallahi auren da ake yi yanzu malam da yawayawan su Allah ya sauke duniya ce take kai su kana da shi kana da mutunci a gidanka duk wanda iwaye gari bai da shi a gidansa zai ga wulakanci wani yazo yana ta kiran matar wance eh ta kira ba amsa ba kuma suna jin sa ya kama kiran yara ɗaya bayan ɗaya suka yi banza da shi wata ce kai rabu da kula ne shi eh wani shi yake kira gida ba abinci ba abinda za a ci wulakanci malam 10 da 100 ka kira ma ba za a amsa ba to in ka kira ma baka ba da komai irin wannan wulakanci Allah ya raba mu da shi bai da kyau a daina wulakanta magidanta ko mai gida a gidansa saboda bai kawo cefanan kirki ba ko kuma bai iya biyan kudin makarantar yara ko hayan gida ba ku hakuri ku dada neman hanyoyi na samu yanda za ku iya rayuwa ku taimaki mai gidanku amma rayuwa ta canja maza ba sa iya rike gidajensu dari bisa dari amma yau an waye gari gaskiya duk wanda bai da abun duniya fa sai wanda Allah ya zaba to bai fa isa da gidansa ba ka bada umarni a gidanka kai fada a ji fadan ka kafa doka a bi a dole to sai dai fa an baka fashin cefane kana kawo abubuwa komai yara suna ganin abin da suke so suna samu to duk wanda Allah ya tarbe shi da mata irin wannan masu san duniya to yi kokari ya karantar da su suratul ahzabi ka gangara ka tafi can wajen ya nisa annabi nan ko in ka tashi sallan nafila kai ta karanta su kawai da karfi yace wai kun san fassara ayoyin nan kuwa yace ba mu sani ba ce ku zo mu fassara mu ka fassara musu ai ta zama hakuri Jabir bin Abdullah yace Abubakar wata rana yazo mutane suna zaune gidan annabi ga Umar shi ma yazo mutane suna zaune gidan annabi shine annabi ya nuna ga abinda matansa suka masa sun sa shi a gaba sun ce kowa ta ce sai an bata kuma gani suke sun aure annabi Muhammadu sai shugaban halitta su ma suna so a dan sauƙaƙa musu abubuwa koko dai yaya a ce dai a dan sarara su ma su dan miƙe kafa ko ba haka bane ba to shine yace innallaha lam yab'asni mu'annifan walakin ba'asani mu'alliman wa yassara la tas'alni imra'atun minhunna amma ikhtarti illa yace akhbartuha ba wata ba riwaya Imam Ikrima yake cewa a wannan lokaci da wannan kissa ta faru Allah ya saukar da wannan aya ya nisa annabi in kuntunna turidna matan annabi tara ne matansa tara itara guda biyar dukkan su Qurayshawa ne ga matan da aka yi kissa tare da su ga biyar din Qurayshawa ne zalla akwai na Aisha radiyallahu anha akwai na Hafsa radiyallahu anha akwai Ummu Habiba radiyallahu anha akwai Sauda bint Zam'a radiyallahu anha akwai Ummu Salama radiyallahu anha waɗannan matan da su aka yi wannan kiss din su ne in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinata a gargashin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin akwai Safiya bint Huyay an-Nadriyya wanda na ba ku kissata a baya akwai Maimuna bint al-Haris ita kuma al-Hilaliyya akwai Zainab bint Jahash ita kuma al-Asadiyya akwai Juwayriya bint al-Haris ita kuma al-Mustaliqiyya radiyallahu anhunna wa ardahunna dukan su Allah ya yarda da su waɗannan su ne matan da aka yi wannan kiss din to amma dai zabi ne Allah ya ba su ko su bi annabi su hakuri da rayuwa ko a sake su take ba wani bata lokaci suka ce a muna tare da annabi to kai fa ba annabi bane kar kai tsammani in ka bada zabin za a zabe ka ba lalle ba kwarai kuwa wata za ta ce oh har ma za a tallata min bismillah ba an takarda ta wannan zaman wahala zaman talauci wata haka za ta faɗa to wannan ana baka tarihin annabi ne kar ka je kai ta muzurai kana jan gashin baki a gidanka wai wallahi da mu annabi ya ba ta zaki duk wacce za ta zauna dan abu kazan ta zauna in ba za ta zauna ba ta tafi gidan ubanta kar ka je kai rashi hankali ba haka ake ba annabi bai yi zagi ba annabi bai yi alfahari ba cikin lalama ya kira su ga Sauda bint Zam'a al-Amiriyya tsufa ta yi ita shekaru ne mata yawa annabi ya ga ta tsufa ta gaji shekaru sun yawa yace Sauda zan sauke miki kawai in sauke miki in sake ki tace haba ya rasulullah ai ni buri na a ce ana lissafa matan annabi yau a ce ina cikin matan annabi yaushe zan bari in mutu bana garashin aurenka tace a ni yanzu shekaru na ni ba da bukatar ma namiji ranar girki na bawa Aisha Aisha ce je ki in kwana bibbi ne ke ki kwana hudu. Da haka Aisha tace muna godiya ta karbi girkin da aka bata dana da sauda. Da haka Aisha in an zo girki girkin mace bi take. Tayi nata tayi nana da sauda. Malaman tarihi suka ce ba a taɓa samun sabani tsakanin Nana Sauda da Aisha ba. Aisha tana girmama Nana Sauda over tace matar da ta bani girkin ta. Ya ka gani? To daman mace ita haka take. Annabi ya ce to shikenan babu komai ki ci gaba da zama. Haka aka ci gaba da zama. To wani lokacin namiji yana iya ba wa mace zabi musamman idan yana da larura kamar yanzu ciwo ya samu mutum ko larura. Akwai lokacin da ciwo zai same ka ba yanda zaka yi da mace saboda ciwo. Yace to in zaki zauna ki jira na mutu ki ci gado na bismillah. In kuma kina ga zaki tafi ba komai zan iya sallaman ki in miki abin ihsani da kyautatawa kije ki auren ki ni kuma na samu yadda zan yi ai jinya ta. Duka wannan jama'a shari'a ce ta karantar da mu kima ce mutunci ne mu yi koyi da gidan Annabi da matan manzon Allah. Ai kissar bata kare ba. Allah rahma. Ko da ke ku kuma masu mata ɗaya ne ni duk wannan karatun ma da nake ba tashar kama ba ta tare da ni gaba daya. Kaji ina ta magana mata mata Allah zai rufe asiri. Kai hakuri.
Nabi man ya'ti minkunna bi fahishatin mubayyinatin yudha'af laha al'adab. Yudha'af laha al'adab du'fain. Wa kana dhalika 'ala Allah yasira. وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُّؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا.
To Allah ya ci gaba da bada wata dokar ga su matan Annabi sallallahu alaihi wasallam. Ya nisa Annabi ya ku matan Annabi sallallahu alaihi wasallam man yati min kunna bi fahishatin mubayyina duk wacce ta zo da alfasha mubayyina a cikin ku yudaf laha al'adabu dhayfain za a ninka mata azaba ninki biyu. Wannan kira ne daga Allah tabaraka wa ta'ala ala sabilil wa'zi wal irshadi wat tahdid. Wa'zi ne da nuni nusantarwa da kuma ladabtarwa da kuma kulawa da sha'anin matan manzo Allah a matsayin suna al-qudwatu li ghairihinna sune abun koyi da wasu su. Man yati min kunna bi fahisha duk wanda tazo da alfasha daga cikin ku ana nufin ma qabuha min al-aqwali wal af'al da abin da ya munana na maganganu da kuma ayyuka saban Allah shine alfasha. Dan haka duk wanda tazo da sako mabayyani na fili ku sani hukuncin azabar ku a wajen Allah sai an ninka muku. Duk wacce ta aikata alfasha to azabar ta ninki ne. Kinga ki sani cewa wannan yana nuna darajar matan Annabi a kanki. Matan manzon Allah sun fi ki daraja sun fi ki matsayi dan su in sun yi laifi ma azaba sai an ninka musu saboda suna auren babban mutum kuma su abun koyi ne. Daga nan ne malamai suka ce idan babban mutum ya aikata wani laifi to babu laifi gwamnati a wajen hukunci ta ninka masa hukunci saboda ai shi babba ne yazo ya aikata wannan shi da za a yi koyi da shi a ninka masa hukunci. Yace yudaf laha al'adabu dhayfain saboda a daukaka darajar ku da matsayin ku kar ku je ku aikata alfasha din. Imam mai litafi al-kashaf az-zamakhshari yace inna ma du'ifa azabuhunna an ninka azabar matan Annabi ne in har sun yi laifi din لأن ما قبها من سائر النساء أبن دي مونانا نسورا ماتا كان أقبها منهن وأقبح تو أوجم ماتا أن بمونا سيافموني ياهموني لأن زيادة قبه المعصية كارم مونا ساقو تتبع زيادة الفضل والمرتبة تو كمينا بن كارم فللا دمرتبة إمتينا دمرتبة يلي فيه تو شيكسكيا أو كنشن سبب بني ba wani wanda yake da falala a duniya na mata irin makomatan annabi sallallahu alaihi wa sallama dan haka ana jan kunnanku kar ku kuskura ku je ku aikata wani laifi idan har aka zo za a yi muku hukunci to ninkin hukunci za a yi muku dan haka ku kula da kyau kuna da daraja kuna da matsayi wannan yana nuna mana adalci na ubangiji tabaraka wataala da kuma irin kulawa da aka bayar wa matan annabi saboda abun bai zai dadi ban a ce mata annabi ta aikata wani albasha amma wannan ayar mai ya'ti min kunna bi fahisha dinnan jumla ce shartiyya malamin nahwu suka ce al jumlatu shartiyya la tabtaghi wuqu' al shart jumla ce ta sharadi ita jumla ta sharadi ba ta nuna sharadin ya auku basi ba fa ba wai sun yi bane kamar yadda Allah ya faɗa a wata ayar walaqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablika la in ashrakta kaji la in ashrakta shi wannan jumla ce shartiyya la yahbatanna amaluka wa la takunanna min alkhasirin annabi yace Allah yace idan kai shirka aikin ka sai ya lalace to kaga ai annabi bai yi ba amma an ce in yayi din aikin sa ya rushe gabaki daya wala takunanna min alkhasirin to bai ba da can inda Allah ya ce walau ashraku la habata anhum ma kanu ya'malun Allah ya rufe aya cewa kuma abu ne mai sauki gare shi wajen yi muku azaba da dinkin wa kana zalika ala allahi yasira mutakar kun aikata wannan abun to ninka muku azaba ba abinda zai gagare Allah ya ninka muku azaba idan kun aikata wannan laifi da haka wannan yana nuna mana cewa lalle Allah ya kula da darajar matan annabi da matsayin su kuma an ja musu kunne fa kar fa su shiga layin sauran mata ke ma kina matar babban mutum ki kiyaye mutuncinki yanzu ku duba matar annabi matar wannan sarki da annabi Yusuf ya fada jarraba a hannun su matar da ta nemi annabi Yusuf kaga matar sarki ne ana ce da ita imra'atul aziz kamar yadda Qur'ani ya ambaci sunanta imra'atul aziz matar sarki ne dan abu ta zo tai kawai neman annabi yusuf tai ba ai barnar ba ba ai alfashar ba amma duk garin ya dauka gaba ɗaya misra suka ce abu ya lalace imra'atul aziz turawidu fataha an nafsi arsha gafaha hubba inna lanaraha fi dalalin mubin matar sarki tana neman yaron gidanta tai lalata da shi kawai soyayya sa ya rufe mata zuciya kai lalle muna ganin wannan mata bataciya ce tana kan bata ma bayyana wannan dan matar sarki ne amma mata nawa suke neman wasu a gari ba wanda ya magana akan su daka duk matar da take matar babban mutum ne ta kada mutuncinta duk matar da take matar babban mutum a cikin mutane to ta kare mutuncin mai gidanta ta kare mutuncin kanta kuma ki sani ba iri ɗaya kike da sauran mata ba haki da ki ta rashin hankali hajiya ki zo ki tishir mai hajiya ki ta abubuwa hajiya aje a yada a ce wannan fa matar mai girma ne wane bai kamata ba ku ja darajar ku ja kimar ku wallahi komin kowane irin matsayin mijinki yake da shi a cikin al'umma to ki sani akwai wani nauyi da ya shafe ki irin nasa din mata suna ganin ki daban ne kimar ki daban ne Malik ya rawaito daga Zaid bin Aslam cewa yudha'af lahal azabu da'ifain abinda ake nufi da ninkin azaba za a yi musu azaba a duniya za a yi musu azaba a lahira shine da'ifain a shi fassarar sa ba yana nufin in an zo in za a yi wa mutane bulala 100 su za a musu 200 bane a abinda yake nufi za a yi musu azabar a duniya kuma in sun je lahira sai an dada ta samu su ta duniyar bata wadatar ba. Kuma Allah ya ce wannan abu ne sahlan hayyinan, mai sauki a gare shi. Kana zalika alallahi yasira. Amma Allah ya ce wa man yaqnut min kunna wa ta'mal min kunna lillahi wa rasulihi, duk wacce ta yi wa Allah da'a a cikinku, ta yi wa manzon Allah da'a kuma ta tajiba, ta amsa abinda Allah ya ce da abinda annabi ya ce, nu'tiha ajraha marratayn, za mu bata ladanta kuma sau biyu. Ka duba adalcin shari'a, shay yudha'af laha al'adhabu dhayfayn, wajen azaba haka kuma wajen lada. Wani ya ce to kenan in sun yi lada ɗaya za a ba su na kowa? A'a, matan annabi in sun yi ibada ninki ake yi, ladan ninki ne. In kai yanzu in kai sadaka za a baka lada 50, to idan matan annabi ne za a ba ta lada 100. Kamar yadda idan azaba ne za a ninka mata, to haka kuma idan lada ne za a ninka mata. To shine Allah ya yi balancing kenan. Wa man yaqnut min kunna, kalmar al-qunut tana nufin ata'a kenan, lillahi wa rasulihi wa ta'mal salihan, ta aikata aiki na kware mai kyau, nu'tiha ajraha marratayn, za mu bata ladanta sau biyu, wa atadna laha rizqan karima, mun tanadar mata arziki mai karamci mai girma, a fil jannati, a gidan aljanna. Saboda me? Su suna can a cikin gidajen annabi Muhammadu, ko ba komai aka ce miki kin shiga aljanna, kika ce ina gidanki, a ce tafi gidan annabi kuna tare da annabi, ai kin ga kin samu daukaka, fi a'la illiyina kenan. To wannan shine nu'tiha ajraha marratayn, Allah zai daraja su duk inda annabi yake a aljanna yana tare da matansa. Kaga sun samu daukaka, kaga ai ba za a yi wasa a nan duniya ba. Hauka manazil jami'il khala'iqi, gidan annabi ko sama da gidan kowa yake. Gidan annabi Allah ya bashi yafi na kowa, Allah ya girmama shi, ya mutunta shi, ya kimanta shi. Dan haka riba ce gare ku, ya ku matan annabi, idan kuka yi wannan da'a, kuka bi Allah, kuka bi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, to kun samu dace. Kalmar al-qunut shine mulazamatu ta'ati lillah, alazimci wa Allah da'a. Ya ku matan annabi, ku lazimci wa Allah da'a a dare da rana koyaushe. Wa man yaqnut min kunna lillahi al-khudu'u wal-khushu'u lidatihi, duk qunut ne. Idan kun yi wannan, kuka yi ta bin Allah, kuka yi ta bin manzon Allah, to shi kenan, insha Allahu Allah ya muku tanadin rizqan kariman, la ya'lamu miqdaruhu, ko la ya'lamu miqdaruhu illa Allah, ba wanda ya san irin ladan da za a baku in ba Allah ba. Da haka anan gurin ya koyi wani, in mun lura da wannan aya da aran man ya karanta mana, to yana nuna mana cewa su ummatul mu'minin, matan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, Allah ya girmama su, ya mutunta su, sannan kuma suna da wani matsayi ba irin na kowa da kowa ba. Ba dan komai ba, saboda suna tare da babban mutum annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. To sai wani kiran kuma da aka sake musu, mai Allah ya ce, na'am.
Ya nisa annabi lastunka ahadin minan nisa, إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا.
يا إساك كننك بام قبر قبر. Allah tabaraka wa ta'ala ya sake bayani dangane da matan annabi sallallahu alaihi wa sallama, cewa Allah ya ba su falala, Allah ya ba su sumuwul manzila, matsayi malami uti ghairu hunna, irin wanda bai ba wasu ba. ko kwatantawa ba za a yi ba. Matan annabi baya su ba wata mace da ta kai mata annabi ba su kai ba. Dan haka kufu an tunna fi makanil qudwati lisa'irin nisa. Kufu ku abun koyi ne. Ku ne tabarau din da sauran mata za su gan ku su koyi da ku ya ku mata annabi. Wannan suna da wannan falala ne amma Allah ce inittaqaytunna idan kun ji tsoron Allah. Ma'ana suna da wannan matsayi suna da wannan falala idan sun ji tsoron Allah shine inittaqaytunna. Kiran ku ji tsoron Allah dan ku samu wannan matsayi da daraja. Allah ce lastunnaka ahadin minan nisa'i. Ku sani ya ku mata annabi ba daidai kuke da sauran mata ba. Lastunnaka jama'atin wahidatin min jama'atin nisa. Ba iri ɗaya kuke da sauran mata ba. Da za a hada matan duniya dukkan. To ku ba iri ɗaya kuke ba. Da za a hada gungu na matan duniya. Miliyan kaza. Wallahi ba su kai mata annabi ba. Sai Allah tabaraka wa ta'ala ya kawo jawabin shart yace inittaqaytunna. Idan kun ji tsoron Allah ba iri ɗaya kuke da sauran mata ba, kamar a ce da za ku ji tsoron Allah ku kiyaye dokokin Allah to da matsayin ku ba iri ɗaya bane da sauran mata. Imam al-Alusi shi kuma a tafsirin sa yace inittaqaytunna din nan shartun ne li nafi al-mithliyati wa fadlihinna 'ala an-nisa. Ana kore ba wanda yake kama da su ne. Kuma yana bayani akan falalar su akan sauran mata. Jawabin sa mahdhufun ne dalla 'alayhi al-madhkur. Maf'ul din shi ma mahdhuf ne ana hu. Inittaqaytunna mukhalafata hukmillah. Idan kun ji tsoron kiyaye hukuncin Allah wa ridha rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Idan kun dawwama akan tsoron Allah to shikenan kun samu zance, kun samu matsayi. Allah ya dada kawo doka fala takhda'na bil qawli fayatma alladhi fi qalbihi marad. Ya ba su doka kuma ta yin magana. Ka duba har magana mata annabi idan za ta yi an ba ta doka. Ku daina gwalangwaso in za ku yi zance. Karya murya. Idan an ce fala takhda'na bil qawli ga mace, ina maganar da mace za ta karya murya don ta ɗauki hankalin namiji. Ta yi magana don ta tayar wa namiji sha'awa. Mace tana da wannan kallo da za ta yi namiji na sha'awa, suna da wannan sun sani. Akwai magana na harshe da za ta yi namiji na sha'awa, sun sani. To haram ne wannan. Kar mace ta yadda ta yi wa wani. Shi yasa Qur'ani ya ce fa yadma alladhi fi qalbihi marad, wanda zuciyarsa akwai ciwo, wato ya sa rai, ya tama, ya ji kwaɗayin ya yi albasha. Shi ne malamai suka ce fala turaqqiqna al-kalama. Idan kun zo zance mata ku daina siranta harshe, siranta zance. Ku daina magana ta da sha'awa. Akwai maza masu ciwo a zuciyarsu. Su muryar mace ma yakan tada musu hankali. Shi yasa Allah ya tsoratar, ya fara tsoratar da matan annabi kasu yi wannan. Amma mu matan mu kuma min babi aula. Su matan annabi tsahirat ne, masu tsarki ne tsarkakakku mu tsahirat. Mu ake nufi, ba yanda za a yi ma matar annabi ta yi wannan. Alhamdulillah, ai Allah ya zaba wa annabi mata da ba za su yi wannan ba. Amma wannan ayar izatun ne li ghairihinna, wa'azi ne ga wasunsu. Fi kulli zamanin wa makan, a kowane zamani a kowane wuri kuma gaba daya. Wa kullu qawlan ma'rufa, ku rinka fadan zance sananne a shari'a mai kyau. ma'ana utrukna al-kalama bi tariqatin tutammi'u alladhi fi qalbihi maradun, ku daina yin magana ta hanyar da za ku sanya sha'awa da kwadayi da sa rai ga wanda yake zuciyarsa akwai ciwo. Wa qulna qawlan hasanan mahmuda, ku faɗi zance mai kyau abin yabo. Wantukna bihi bi tariqin tabi'iyya, idan za ku rinka magana ta hanyar ɗabi'a da Allah ya halice ku. Assalamu alaikum, alaji tanku yana nan, ki ce wa alaikum assalam baya nan, yanda Allah yake. Amma ki murƙushe murya, kina karya maƙogwaro, kina shashshaƙewa, kina ba da amsa, shakiyanci ne, haramun ne, ki daina. Ke za za ga wasu mazan suna kuskure, ni ina gani a fahimta ta kuskure ne. Mutum ya zo ya ajiye wayarsa, kawai ka bar mata kawai duk wanda ya kira waya wai, hello, hello, waye ne, hello, haba mala, haba mala, haba baka da kishi kai. Wani kana kiran wayarsa baya ne dai ka ji muryar matarsa, ku yi haƙuri fa. Akwai hadari, ka gaya mata hajiya wannan wayar in za ta yi ringi ko bugu so dubu ba ruwanki da ita, kar ki taɓa, a ba wa yara su amsa. Ko ƴarka budurwa ka ba ta waya ta karɓa a wannan zamani lokacin fitina. Wasu ba su je makaranta suka karanta tafsirin wannan ayoyin ba. Za ta saki jiki ta hira. Wani setawa ya gidan abokinsa ya san karfe kaza yana bacci, kuma ya san matarsa ke daukan waya, i buga su ta hira kawai. Ya mutumin yana nan kuwa su ta labari da yake ita kuma ba ta da tsari, bai da kyau. Kuna takabbara, ku kam kuna da auren ne wai? Shirme kawai, ni na ga masu auren ba kabbara suke ba, ku kuma na nesa can kuna ta bara kabbara. Ubanni da masu aure in buga da su tukunna, sai karfin niyya ko? To Allah ya kawo. Wannan kinko da yake damu mu, Allah ya sa mu danne shi, a sa mu ya aure. Da haka ku kiyaye, ku zama masu kishi. Kar ka bar matarka ta rinka ɗaukan wayarka lokacin da wani yake kiranka, in dai da hali, sai dai rashin lafiya ko ciwo ko larura. Amma fa wannan fahimta ce, in kaga za ka iya yi, bismillah ka je ka yi ta yi. Amma wata rana wani zai maka fashi da makami a cikin gidanka, Allah ya sauke. Wa qulna qawlan ma'rufa, qawlan hasanan jamilan ma'rufan bil khair, wannan ladabi ne, wato wajen magana da wanda suke a janibai, bi kalamin laysa fihi tarhim, haka Ibn Kathir yace. لا تخاطب المرأة الأجانب كما تخاطب زوجها. ابن كثير يقول كرمتي تزو تنا مغانا دوان متندبا مجنتا بكما يد تكي زنشي دمجنتا حرمني كسكريني با دي دي بني داكو نوما سكيش تسيمي الله يرفي لشينك الشعرما.
وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا.
Allah ya ce wa qarna fi buyutikunna, ku zauna a cikin gidajenku. Wannan karatun mata ya kamata a yi wa wallahi. Ku zauna a gida, ku tabbata a cikin gidajenku sai Allah ya amfani da kalmar wa karna. Imam Qurtubi yace qauluhu wa karna qara'ahu al-jumhur bi kasri al-qaf wa kirna maimakon wa karna. Wa kirna daga al-qarar ne, ana cewa qarartu bil makan bi fathi ra, aqirru bi kasri al-qaf idha nazaltu fihi. Kenan asalin magana shine uqrirna ko uqrirna fi buyutikunna, ku tabbata a cikin gidajenku. To sai aka shafe ra'un din ta farko takhfifan saboda yayi nauyi iqrir, wannan yana da nauyi, to shine aka shafe ra'un din ta farko, shine aka ce wa karna kawai, ba wahalan fada. Aka dauke wasalin aka mai da shi zuwa qaf. Kalmar wa karna tabbata a wuri, kenan ku zauna a gidanku, kowace mace ta zauna a cikin gidanta shine asali. Wannan umarni ne na Allah. Amma yau mata abinda suka dauka an ce su zauna a gida an takura musu. Ni sai a zo a takura mu duk lokacin da nace zan je unguwa, sai ka zo ka hana ni, ka mai da ni kamar akuyar gidanka, ni rago ne zaka zo ka daure ni, ni kaza kaza kaza. Ita abinda su dauka idan an ce su zauna a gida an takura mata. Allah ne yace ki zauna a gida. Yanzu wannan halin da ake ciki mallam mutum zai samu ya ci ya sha, yana zaune a gida komai yana zuwa, me zai fidda shi? Ai banda kai zaman ka a gida. Allah ya baki taimako, amma ina ilzamna ku lazimci gidajenku ya ku matan annabi. Wala takhrujna minha illa li hajatin mashru'a, kada ku fita daga gidajenku sai da bukata a shari'a sananniya. Malamai suka ce wa misluhunna fi zalika jami'un nisa'il muslimati, wannan hukunci na zama a gida zaman aure duk mata musulmi, duk matar da take jin ita musulma ne, to dokar Allah ne akan ki ki zauna a gida. Shi yasa kuka ga mummuna waje ku kuna ciki. Idan kuma ku yadda da dokar Allah bane, to he sai ku hula loudspeaker ku gaya wa Allah ya ji ba ku yadda ba. An yi magana da matan annabi ne, amma ana nufin sauran matan musulmi. Khitabun ne li ghairihinna min an-nisa'il mu'minati min babi aula, sauran mata da masu ba, in mata annabi an ce ta zauna a gida to kefa. Amma yau mallan shiga kasuwa ka je ka ga matan mu a kasuwa, kullun kasuwa yawo. Yanzu dan abinda namiji zai je ya saya, sai mace ta ce ba ni je in sayo saboda san yawo. Dan jabanan da ake zuwa ma yanzu mata suke zuwa suke ci bane. Kaga da fa asali mallan, kai zaka sayo tattasai da tumatir, ka je gurin albasa ka sayo, ka biya ka sayo dan magi, ka je mahauta ka sayo. Yanzu mata ka sai ta ce ba ni dan Allah ni zan je. Ayi sai ka bata ka gansu a mahauta, a gansu wajen mai sai da tattasai in an zuba, kai alaji dan Allah ka kyauta mini mana. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. To wannan ayar gaskiya tana buƙatar sharhi da bayani, dan gaskiya ya kamata mu kwankwashi mutanen nan akan ayar nan, bai kamata ne gaggawa ba. Bari in dada tisa ta gobe insha Allah. Kai kuma in na gama ka dauka ka kai mata karatun nan na gobe da za a yi da safe. Ku tuna min kuma zan rufe bayani da muhimmancin ƙara aure in Allah ya so yadda. Allah ya saka da alheri. Wa subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta استغفرك واتوب اليك. والسلام عليكم.